الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, malicin kowa da komai, da ya bamu lafiya ya bamu ikon sake kasancewa a wannan rana don ci gaba da wannan karatu na Akamul Janaiz wa Bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. A yau 15 ne ga watan 2 shekara ta 1439 hijiriya, wanda shine ya dace da 5 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya. Muna darasi na 130 daidai a cikin wannan litafi mai albarka, a kuma wannan darasi da muke gabatar a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano, Nigeria. Za mu dora akan inda muka tsaya. Za mu fara magana akan bid'o inda mutane suka kirkiro, suke aikata su, da suke da alaka da harka ta jana'iza. Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala sai ya fara zakulowa bid'o inda mutane suke yi kafin ma a mutu, tun kafin mamaci ya mutum ma ana kewaye shi da wasu bid'o'i da mutane suke yi, kuma suna ganin kamar addini ne, wanda kuma ba addini bane. Yace bayan mun karanta bid'ul jana'iz, ko mun fara karanta ko, yawa, yace qabla al-wafa, bid'o'in da ake aikatawa kafin a mutu. Na daya, i'tiqadu ba'dihim anna ash-shayatin ya'tuna al-muhtadira ala sifati abawayhi fi zayyi yahudi wa nasrani hatta ya'ridu alayhi kull millatin liyudillu. Qala ibn Hajar al-Haythami fi al-fatawa al-hadithiyyah نقلا عن السيوطي لم يرد ذلك. بدأ تفرقو شيني أكوين أبنى منتاني سكي قدر شيوا شيوا وي متن كابين يمتو إن يذو دب دمتوا شيطانو سنا زوا ورن شي ممتشي دبي متبا مانانا شي ممتشيني بإتباري ما سيكون lura da abin da zai kasance gare shi an jima kanan. Wai shedan yana zuwa ya tarar da mutumin da ya kusa ya mutu, sai zo masa a sifar babansa da mamansa, amma a irin kwalliya ko shiga ta bayahudi da banasari, sai shedan din sai ya bijiro masa da dukkan hanyoyi na addinai milloli liyudillo, dan shi shedan din ya batar da shi mamacin da zai mutu. Ibn Hajar al-Haythami ya fada a cikin al-Fatawa al-Hadisiyya, ya nakalto daga Imam Suyuti cewa wannan maganar babu haka, ba haka bane, ba daidai bane. Yaya shedan zai zo a sifar babanka da mamanka, kuma ya zo sifar babanka da mamanka kuma ya batar da kai? Ai, ya kamata idan ka ga sifar babanka da mamanka za ka mutu, kan ka ga alheri, ba wai ka ga sharri ba. Ai, to amma da yawa mutane sun yadda da wannan, wai shi kansa shedan din ma an zalunce shi dan an masa ƙarya. to haka ne mana zai zo ita kawo maka kai da zaka mutu ga tallan yahudanci in ka ji ga tallan nasaranci in ka ji ga tallan addinin kaza ga tallan addinin kaza ga tallan addinin kaza ga tallan mana ya hana ka musuluncin wai dan dai ha ka mutu ba akan musulunci ba to idan haka ta faru ya mutun zai ita bid'ar ma wani lokacin an kirkire ta an fade ta sai ka gabata da magani to wannan yadda da haka shine bid'ar jin cewa gaskiya ne in mutun yazo zai mutu shi dan yana zuwa mai da sifar babansa da mamashi kuma yana tallata masa wasu addinai ko wasu hanyoyi wannan ba haka bane an gane wannan ko abinda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sabanin wannan idan mutun yazo mutuwa in yazo lahazarsa ta ƙarshe Allah yana nuna masa wato makwancinsa shi dinnan dan aljanna ne ko dan wuta ne kamar yadda muka karanta da ku ana a cikin hadisi yaga tashin hankali ya firgita ko a nuna masa yaga alkhairi in sahibin alkhairin ne amma ba zai iya dawowa ba kuma zai iya cewa kar a kashe shi yanzu ba dole kuma sai ya tafi kuma annabi ya gaya mana wannan ne dan mu kyautata ayyukanmu kada wannan rana ta dana sani ta zo ta samu mutum kaga abun kuma ba yanda zaka yi kaga mutuwar gata nan kaga alamun sun tabbata kuma ka rasa yanda zaka yi to tun yanzu kana da a yanda zaka yi din a yanzu to sai kai kokari ka gyara alaka ka da mahaliccinka kuma kowane mai daki shi ya san inda yake masa yoyo kowa ya san inda yake da rauni inda yake da weakness tsakaninsa da ubangijinsa wani zaka ga akwai kokarin sallah akwai kokarin azumin nafila amma Allah ya jarabe shi yana da rauni makareci ne in dai zaka yi mu'amala da shi to sai ma gariya amma baka tuhumansa akan rashin zuwa jami'i baka tuhumansa akan yin azumi litinin alhamis wani zaka akwai ibadar daidai gwargwado ana yi kamala amma shi kuma yana da rauni a janibin rikon amana gashi masha Allah mutum kamili in ka ganshi dan uwa amma kul amana ka ta gittaya ta gaban sa zaka sha mamaki shi kuma weakness din sa kenan haka abin yake wani kuma za ka ganshi masha Allah tabarakallah inda kake tsammani masha Allah amma in ka tambayi labarin sa tsakanin sa da iyalin sa to bashi da mu'amala mai kyau a tsakanin sa da matan shi ko tsakanin sa da yayan shi wani kuma zaka ga komai yana da shi masha Allah amma Allah ya jarabe shi shi kuma da nifaka ga shi a zahiri masha Allah amma yana da haɗi so yake kullun ya rinka hada wani da wani to kowane mutum da kake gani akwai dan rauni iya karfin imanin ka iya yadda zaka fi karfin abin da ake zargin ka da shi Allah muke roko ya rufa mana asiri ga Allah kai ka san raunin mu kai ka san karfin mu ba mu da shi ma ya ubangiji taimakon ka muke nema da tallafin ka da agajin ka to kawai kar mu ce saurari wannan yayi kokari ya kyautata alakarsa da ubangiji shine zaman lafiyarsa kawai abu na biyu وضع المصحف عند رأس المحتضر وضع المصحف عند رأس المحتضر muntaziri. Akwai mutanen da idan mutum aka ga alamun lalle mutuwa ta zo mai, sai aje a dauko Qur'ani izu 60 bugun dutse, sai a zo a sa masa a daidai kansa, zai mutu wai ai ya mutu ma yana kusa da Qur'ani. Wannan ana yi fa da yawa, ko masu jinya zaka ga a wasu wurare ko asibiti ko a gida, wanda suke da wannan itiqadin na bid'ar inda aka dora su akai din, saboda shi jahili akar makalla wanda bai yi karatu ba, shi ko me ka kawo masa in dai mai alaka ne da addini kawai shi karba yake. Yanzu misali Qur'ani kaga abu ne mai kyau masha Allah, ba sai an yi bayani ba, a ce mutum ya zo zai mutu ga Qur'ani nan a kusa da kansa, kaga wannan a hankalce sai a ji shi ai kwestoye wani abu ne mai kyau, ai a jona mai Qur'ani a kusa da kansa. To wallahi Al-Qur'ani yana da matsayi, Al-Qur'ani yana da daraja, Al-Qur'ani yana da kima, amma ka sani wallahi Qur'ani nan babu abun da zai yi maka matukar baka aikata aiki mai kyau ba, wallahi. Ko Qur'anin garin ku gaba ɗaya aka hada aka loda maka su a wajen kanka ka zo mutuwa, matukar baka gyara alakarka da Ubangiji kafin ka mutu ba, baka yi aiki da abin da ke cikin Qur'anin ba, baka ma dauki Qur'anin wani abu ne da ka damu da shi kana karanta shi ba. Da yawan su wanda ake sa musu Qur'anin a daidai kansu in za su mutu din, sai ka ga ba su da alaka da Qur'ani lokacin da suke raye, bai da wani wuridi da ya ware yana yi na tilawa Qur'ani a kullum, ko a bayan kwana biyu ko a bayan kwana uku ko a sati, a matsayin sa na musulmi bai da shi. Ko da Ramadan nan da ake karanta Qur'anin nan, kawai dai da Ramadan ana shan inshirwa, amma bai da wani wuridi da ya ware bai ce bari ya sauke Qur'ani, saboda Qur'ani yana da falala, karanta shi akwai falala a watan Ramadan, wallahi bai da shi. To wai sai yazo zai amu zai mutu sai a je malaman bid'a, sai shi a dauko Qur'ani a dauko Qur'ani, wani lokacin kuma tsofaffi a gida sai a ce a dauko Qur'ani a je a sa mai, lokacin ana ga ana yana kakacin zai mutu sai a sa masa Qur'ani, yana yin ceto, amma dai an yi mana bayanin suwa zai ceta, an gaya mana suwa zai ceta, da wannan kuma ya zama mu hada da shi shi ma da mutane suke, wannan kuma ba da lofati ne, kamar misalin mutum ya zo ya mutu sai aje a kirawa gardawa ma'abuta Qur'ani makaranta Qur'ani, a zo a ce ayi wa wani sauka kaza, saboda yana da kudin da za a biya gardawan, ko yana da yan uwa da za su biya gardawan, aje a taya mai saukan Qur'ani. Amma idan an duba rayuwarsa kafin ya mutu, watakila ɗakin sa ma babu Qur'ani, sai dai kasassuka na fima-fimai da tashoshi na duniya da yake kallo, dan duniya ne shi, amma ba shi da Qur'anin, baya kuma karanta Qur'anin, kuma baya cikin lissafin sa, amma yanzu ya mutu tunda suna da kuɗi, ko suna da gardawa a kusa da su, ko suna da 'yan uwa da sun san lakani, sai aje a nemo gardawa, su kuma gardawa sun karanta Qur'ani, an zo ana ciniki da su, suna zuwa suna sauke shi a biya su, a tara su a kofar gida a ce ayi wa wani sauka kaza, wani ɗari, wani ɗari biyu, wani ɗari, har miliyan ɗaya fa, wai sauka Qur'ani miliyan ɗaya, ko ya ake yanta uku, kuma a gajeren lokaci, a gajeren lokaci ake yanta shi ma, wannan bid'a ne, ba addini ba ne. Mun yadda karatun Qur'ani abu ne mai kyau, yana da asali, yana da tushe, amma kuma akwai inda aka ce a karanta shi, su waɗanda 'yan uwansu suke mutuwa suke gayyatuwa ana ta musu saukar Qur'ani, gardawa dai sun ci kuɗin saukar su, kuma sun yi tilawa su, in Allah ya ga dama ya ba su lada, in bai ga dama ba kuma bare bayar ba, dan ba shi yace ai ba, so ai kokari a kiyaye wannan. So saka Qur'ani a daidai kan mamaci ba addini ba ne, ba shari'a ba ne, ba musulunci ba ne, ba wanda ya ce a yi aiki shi aka damu da shi, aka karmaka Allah, wallahi shi aka damu da shi. Abdullahi ibn Umar, akwai hadisi cikin Bukhari, ai wata rana yazo wucewa ya tarar da wasu mutane dan uwansu ya mutu sun masa rumfa akan kabarin shi rumfa sun dan zauna haka suna dan dauke masa kewa amma kabarta yazo wucewa ce wadannan fa me kuke anan suka ce ai dan uwanmu ne ya mutu jiya shine muka masa rumfa dan ya samu saukin zafin ranan nan da ake ciki sai ya ce ku shirye rumfar yuzilluhu amaluhu ku shirye rumfar aikin da yayi a duniya shine zai mai inuwa duk matsin kabarin nan da duk zafin kabarin nan da kake ji wallahi kyawawan ayyukanka karatun qur'aninka salatin annabinka istighfarinka zuwa masallacinka da wuri menene nafilfilinka sadakarka biyayya ga iyayenka bibiyar al'amura na rayuwarka da shafi addininka kiyaye dokokin Allahnka wallahi shine zai haskaka ma kabarinka shine zai yalwata ma kabarinka shine zai sa mutuwa ta zama hutu a gare ka shine kake ji ana cewa Allah sa mutuwa ta zama hutu ga wani amma wani wallahi ba hutun bane ba bala'i ne wanda masa duniyar ga maka gaskiya wanda mai dan rayuwar duniya yana iya zuwa jigin din inuwa ya dan huta yana iya zuwa ya je dan samu mai dan dadi ya ce amma wannan mutuwar in yayi ta ba akan sa'a ba to an yi asara ina fadin wannan ƴan uwana ina maimaitawa dan kaina wallahi da kuma kai da kake saurare na Allah raba mu da ranar da na sani kullun kawai musulmi ya zama yana kan shiri kullun baka da wani minti daya da wai ka karabu da harkar Allah karabu da harkar addini baka da minti daya kullun kana cikin sa harkar neman abincinka ne kana tare da addininka tafiya kai ne kaje wani guri kana tare da addininka kana tare da ibadarka dan zikirinka dan salatinka dan wuridinka karatun qur'aninka ayyukan da ka saba kana yin alkhairi ba daga kafa wallahi kai aje an yi sanyi ina ji na kasa tashi kai asaran lokacinka da daurewa kai da sanyin ka tashi kai da yafi maka abu na uku don Allah ya wana a rinka rike wannan dan da shine zamu samar da gyara fa wannan matsalolin suna nan a cikin al'ummar mu mu ji mu rike su mu gane su duk inda muka ga an yi sai mu gyara da shine zamu samar da gyara a cikin al'ummar mu kuma an yi wannan ne an rubuta ne dan ni da kai mu karanta mu gane mu hana yin sa a wuraren da ake abu na uku talqinul mayyit al-iqrar bin nabiy wa a'immati ahli al-bayt alayhimus salam kamar yadda yazo a cikin littafin miftahul karama cikin littafin yan shi'a yan shi'a suna yada wannan cewa wai yana da kyau idan mutum yazo zai mutu ayi kokari a lakkana masa ya rinka tabbatarwa da annabi cewa annabin sa ne sannan kuma limaman ahlul baiti a'immati ahlul bait limaman su na shi'a lalle karka mutu sai ka yanda ake son kai kalmar shahada a karam kallah ba ana so idan mutum zai mutu yayi kalmar shahada ba ya cika da kalmar shahada to su ma abinda suke gaya wa mabiyansu sai ikirari da waɗannan limamai cewa sun yarda da su to duk wanda ya mutu yana ambata wannan limaman to shine za a ce yayi kyakkyawan mutuwa kaji ba dan Allah ba wai a ce masa ya ce kalmar la ilaha illallah ba ka duba sabawa hadisi karara annabi alaihi salatu wasalam cewa yalqinu mautakum la ilaha illallah ku lakanta wa mamatanku wanda suka zo mutuwa ku lakanta musu rinka cewa la ilaha illallah su kuma da nan shi'a cewa suke alakanta musu su rinka ambatan wannan limamai na ahlul bait mun ga bambancin sunna da bid'a kenan to ita bid'a dama haka take kullum ma abocinta zaka ga yana tallata ta kamar wani mutum ne da yazo yana tallatawa kwanan nan nake jin sa wani shehin dariqa yazo yana tallatawa mutane su karbi dariqar tijaniya yace to duk wanda yake nan gurin da wanda yake nesa kowa ya shaurara duk musulmin da bai zo ya karbi dariqa ba dariƙar kuma ta tijjaniya duk wanda bai zo ya karbe ta ba to gaskiya yayi asara kuma akwai matsala kuma ya bada sharuɗa da dokoki in an shiga dai ba a fita wanda ya shiga ba zai fita ba da zikirin juma'a da wazifa shi ma za a lazimta a yi ta yi sannan ba a shanta ba kaga duk mai shanta ba ba zai wannan harkar ba haramun ne ba a yi ya ce lissafin wa sharuɗa da dokoki abin mamaki mutane sun ɗaga hannu suna karɓa suka kasa tambayansa waɗanda suka gabace shi ko waɗanda suka wuce a baya sahabbai da tabi'ai su kuma wace ɗariƙar aka raba musu sannan cikin sharuɗin ya ce kuma ba a haɗa ta da wata ɗariƙar ita kadai ake yi sannan kuma sharuɗa sharaɗi ne ba a ziyartar wani wali in dai ba waliyin ɗariƙar tijaniya ba za a ziyarce shi ba duk haka ita gaya musu to muna faɗin wannan wato mutane don su zama suna da wayewa addini yanzu bayan salloli biyar da annabi ya kawo da zikirai da annabi ya kawo na la ilaha illallah kowa ya sani ga sunan a cikin hadisai ya gaya mana zikirin bacci zikirin tashi daga bacci in gadara zikiri ne ya gaya mana shiga kasuwa ya gaya mana shiga banɗaki na fita na shiga masallaci ya koya mana na hawa abin hawa na sauka daga abin hawa idan mun ji abin tsoro ga abin da za mu faɗa in mun firgita ga abin da za mu faɗa duk wani motsin da za mu yi annabi ya bar mana zikirai ya ce mana mu yi to waɗannan zikiran da annabi ya bayar ba su isa ba sai an kawo mana wani abu daban kuma sabo na wani shi tijjani tsakani da Allah fa ai hakuri akwai wani zikiri ne na daban wanda ba annabi ba me yasa ba za a ce mutane ku bi zikirin annabi ba ku koma cikin Bukhari da Muslim ku je ku karanta sunna duk hadisai yana zikirin kaza yana zikirin kaza me yasa ba za a basu a wannan ba sai an lika su da wani kuma sai an lika su da wasu waliyai da wasu shehunai kuma sai an kawo wasu sharuɗan da ma anzalallahu biha min sultan inda zaka tambaya ka ce a cikin wani Qur'ani aka faɗi wannan bayanin babu a cikin wani hadisi aka faɗi wannan bayanin babu a cikin wani littafi na addini amintacce aka faɗi wannan babu haka kullun dan shi malam ne kawai ya zauna da dogon cerbinsa da rawaninsa ana masa fifita ya loda musu kuma suka ɗauka to kaga sunna ba haka take ba abinda ake nufi da sunna ka haɗa mutane da annabi directly ko ba haka bane ba ka ce wa mutane ga na annabi ku je ku yi salatin annabi a lokaci kaza annabi ya ce ayi sunna ne kamar misali annabi ya ce ku rinka yi min salati duk ranar juma'a da daren juma'a ka hada suka ce su je su yi tai kowa ya je shikenan ba sai ka ce na wane wane bane ka alakanta shi da wane annabi ya koya mana sallallahu alaihi wa sallam in iska ta taso ga zikirin da zamu yi ku ce su je su yi tai annabi ne ya ce ayi ya ji directly yana koyi ne da annabi alayhi salatu wassalam idan mutuwa aka yi ga abin da annabi ya koya mana ya ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ka hada su da wannan directly sai su ji daɗi su ji karsashin lokacin da suke yin annabi suke koyi da shi ku rinka tashi kuna sallar walaha ko a gidajenku ko a ofisoshinku ko a wajen aikin ko a kasuwanninku saboda annabi ya ce ai sallar walaha kuma yana yin sallar walaha tana da falala ka liƙa mutane da manzon Allah ka ce musu annabi ya ce ayi kaza ayi kaza a lokacin da za su ji suna yi suna koyi ne da annabi ku rinka karanta alqur'ani dan manzon Allah ya ce karanta alqur'ani akwai falala akwai lada ba abin da ya kai shi lada kowane harafi ɗaya lada goma ne a gaya wa mutane wannan a ce musu annabi ne ya faɗa kuma a gaya musu ga inda aka faɗa har budu su je su yi ta yi wannan shine daidai amma wani kaka gida a matse mutane a ce ku zo sai an ba ku wai bayarwa bayarwa ake wai bayarwa wai to duk wanda ya yarda da irin waɗannan abun shine zai zo ko mutuwa ka zo zaka yi zuwa za su yi su zauna su ce maka to ka ce kaza ka ce kaza ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ya je ya fafata da Qurayshawa a lokacin da baffansa Abu Talib zai rasu haka suka yi mai in ra'ayin riƙau kafiran Makka manzo Allah ya ce lallaba yana son babban shi musulunta ya ga zai mutu a lokacin wace kalma annabi ya bashi la ilaha illallah yace ya am ya babana qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah kawai so nake kace la ilaha illallah babban shi Abu Talib sai ga manyan Qurayshan nan suna zaune a gefe manyan kafirai ya juya ya kalle su suka ce da shi yanzu kai a targhabu a millati Abdul Muttalib yanzu hanyar Abdul Muttalib zaka bari ka duba ana hada shi da Allah su kuma suna cewa ya bi hanyar wani annabi ya dade maimaita mai yace ya mu qul la ilaha illallah ya babana kace la ilaha illallah ni kuma kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah ita kadai ka fada ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah cewa ai maka rahama suka hana shi saboda suna so su dora shi akan wani abu daban to karka yadda a raba ka da Allah a raba ka da manzon Allah a hada ka da wani su wallahi akwai hadari to shine yanzu wadannan ma gashi nan ya fada idan an zo mutuwan cewa suke a zo aka yi wani camouflage da annabi kai ikirari da annabi da a'immatu ahlul baiti to in mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ya gama in yace la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya gama kaga kalma guda ɗaya da aka tabbatar a sunna a gaya wa mamaci ya faɗe ta yayin da zai mutu kuma ana kyautata zaton zai samu rabota shine kawai yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani abin da za su loda maka ba wannan ba sun kai ka sun baro kodan kaga very simple and clear short and precise gajeren abu kuma ya dalla dalla la ilaha illallah muhammadur rasulullah khalas wa ja'at lisafa maka wani kana mutuwa kana kiran wani haka wannan yan bid'ar suka yi tai wani rikici da aka zo wallahi wani yaro malam gashi fa jinajina an sassare shi malam gashi yana numfasawa zai mutu wallahi sunan malamin sai ta kira wani in yi numfashi sai kira wallahi haka ya mutu yana kiran sunan malamin nan saboda shi aka bautar da shi ya ta kiran sa ba su hada shi da Allah ba to wannan gaskiya ce ba a so a faɗa ku hana mutane su bi Allah ku dora su suna bin sun zuciyar ku mutum ba zai ji tsoron Allah ba yaya Allah zai halicci bayinsa kuma a ki a hada su da shi a hada su da wani shi haba daidai bane wannan abu na hudu cikin bidiyoyin da ake wa mutum kafin ya mutu qira'atu surati yasin ala al-muhtadiri karantawa mamaci surati yasin akwai hadisi suke dogaro cewa wai annabi ya ce wai ku karanta mamatan ku surati yasin hadisin bai inganta ba me yasa albani ya kashi anan dan saboda Allah din ce shi mutum fa yana nan yana fama yanzu zai tafi sai a je a dauko yasin ana karanta masa kuma abin tausayin lokacin a dauko wanda bai iya karanta ta ba yana gaggatsa ta haka zai zuba masa ita to wai ce ai har yanzu ana dada mai da kai kai aiki kafin ka mutu ustaz kwarai kuwa ka bi Allah kafin mutuwa ta zo maka kar ka zo kana wani rabarabe ka zo zaka mutu a je a dauko Qur'ani ana ta waye ana karanta maka la yufiduk ba zai fa'idantar da kai da komai ba ba ana inkarin matsayi da falalar alqur'ani bane amma a lokacin ba shi bane aikin shi mun tattauna akan wannan karatun a baya can ba sai mun maimaita ba kuma ya kamata ku tambaya wai me yasa mutane suka lazumce suratul yasin din nan ita kadai ce sura cikin alqur'ani bini in za a yanka wa mutum wata tsiyar sai a ce yasin ko ba ka bane ba in wani abu ake sai a ce yasin wato yan bid'a sun shige ta sun faɗi asrar da sirrance da tsafe ana rubuta yasin da jini a ƙasar nan wallahi da jini surat yasin a rubuce ta da jini akwai wanda ake zuwa in za a yi wani kulle-kulle ko za a yi wani sihiri ana karanta ta da ribas ribas kasar ribas a dauko ayar karshe a fara karanto ta haka za a yi ta gangaruwa sai an zo yasin din shine kuma na karshe wanda ita ce aya farko saboda ana da wata manufa a kanta sai aka mai da mutane suna jin tsoron suratu yasin ki kai wani ba ko tilawa baya karanta yasin saboda kawai wato ban sani ba me zan ce muku ne wato a dabi'ar mu kawai mutane sun mai da kamar suratu yasin wata sura ce da ake yi wa mutane sharri da ita illar bid'a kenan kisa ko a sallah baraka ji ana yawan karanta ta ba to ai gani ake yi kai yasin fa ko baka bane ba har nan zuwa ake da ita yasin kuwa to me yasa baka ce bakara kuwa ba kenan akwai wani gini da aka yi a kanta to duk kuma in gaya maka wallahi malam bidiyoyi ne tsagwar insha Allah in Allah ya sa mun samu lada mun samu dama Allah ya ba mu lada ladan nake nema in mun samu dama wata rana zamu zo mu magana akan bidiyoyi da ƙaryace-ƙaryace da aka likawa ita wannan suratu yasin din ma sura ce mai matsayi da daraja kuma Allah bai saukar da ita dan wata wani abu ba da mutane suke dauka na cutar da wani daidai take da surorin alqur'ani ko baka bane ba bal ma an falala ne akwai wanda sun fita falala ko baka ba so wannan kula da shi so maganar a dauko suratu yasin ana karanta mutum ya kusa zai mutu to kake da ai maka da kaji wani ya zo gefen ka yana yasin kace kai kara gaba saboda zai maka bid'a kwarai kuwa kar ka yadda ai maka abin da ba ai wa annabi ba wallahi ko zazzabi ne kaji kana yi zafi kaga sun fara karume-karume kar ka yadda ka bari wanda ka mutu kana hana bid'ar abu na biyar tawjihul muhtadiri ila al-qiblati ankarahu sa'id ibn al-musayyib kama fi al-muhalla wa malik kama fi al-madkhali ولا يصح فيه حديث وسبق نحوه to ga wata matsala wannan kan zaka iya cewa kusan ruwan dare ne daman na ga muku sai an yi hakuri fa yawa sai an yi hakuri tun farko shi yasa na ita muku mukaddima akan illolin bid'a da matsalolinta da wajibcin bin sunna da yawa wannan kam ana yi da zarar an ga mutum yana fagam-fagam zai mutu ko a gadan asibiti ne aka ga alamar mutuwa sai a juya shi shine tawjihul mutadhiri ila alqiblati sai a juya shi a sa ya kalli alqibla wai dai ya mutu yana kallon gaba kamar yadda idan an zo za a yi wa mamaci sallah ba ana sa shi yana kallon gabar ba to idan ya zo zai mutu ma in an ga alamar zai mutu to sai a ce a maza-maza a juya shi tana naƙuda fa tana wahala an ga za ta mutu sai a ce a maza-maza a sa ta kalli gabar to wannan abun ba shi da asali ko da ku an dade ana yi kuma ko da tsofaffi da dattawa ne suka ce a yi Allah ya saka musu da alkhairi harkar mutuwa harka ce da tana buƙatar nassi an ce mu yi a nassi mu yi ba a ce mu yi ba to kada mu yi amma a haka zaka ga ai yana da kyau ya kalli gabar ai ko to ko kun sa shi ya kalli gabar ba fa abin da zai kara masa yawa kar ma a ce ai ya mutu yana kallon gabar to sai me har ne ma yana mutu yana kallon gabar da yawan su kuwa so dan ya mutu ya kalli gabar ko zai mutu kun juya shi ya kalli gabar la yaziduhu shay ba abinda zai kara masa da abinda zai kara masa wannan sa'id ibn al-musayyib ne inkarin sa kamar yadda yazo a cikin muhalla sa'id ibn al-musayyib an san shi ɗaya ne daga cikin tabi'ai manya kuma su ne malaman addinin an yi a gaban su yace addina babu bai da kyau Sa'id ibn al-Musayyib Malik Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a shi ma ya hana aikata haka ina malikawa ƴan malikiya ya ce kar ayi kuma wala yasihu fihi hadisi ko an kawo wani hadisi ma akan haka to babu wani hadisi da ya tabbata ya inganta annabi ya ce idan mutum yazo zai mutu a sa ya kalli gabar kada wani ya ce a to wannan ai abu ne mai kyau na'am kai a wajenka abu ne mai kyau amma kai ba mai shar'antawa bane ka bari annabi ya ce ne annabi ya ce alaihi salatu wasalam ya ce mai kyau ne kuma ya ce ayi amma kai ba kai ne kawai zaka zauna ka kirkira ka ce ayi ba wannan shigegeniyar da rawar kan da mutane suke yi haka kurin mutum ya zauna ya sa mutane su rinka aikata wasu abubuwa na addini babu nasi shi ya kawo mana bidiyoyi a cikin addini aka ta bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai da Allah ya turo aka iya tuntubi littafan musulunci da aka yi rubutu na nassoshi da hadisai aka yi amma sai a zo a zauna kawai wani ya zo ya kirkiri wani abu ya ce aje ayi tai kuma a zo an saba da shi kuma rabuwa da shi ya zo ya zama matsala yanzu nan ba mamaki kai rikici da wani dan uwanka watakila mahaifinku ba shi da lafiya ga yadda yake a zo sai ga ana yin haka in kai magana sai a ce a'a ya za ka hana sai shi ai haka ake yi gaskiya malaman bid'a ba karamar illa suka yi wa al'umma ba shi sa kullun aka ce ai hakuri a gaya mutane gaskiya abin da yake da dalili wannan kadan kenan daga cikin abubuwa da ake yi wa mamaci kafin ya mutu akwai wani abin da za ku iya tunawa wanda mu anan muke yi wanda shi Albani Allah ya masa rahama bai sani ba idan mutum ya zo zai mutu za ku iya tuno wani abu to na ba da assignment don ku akwai to bismillah to akan daura masa alwala a ce ya mutu da alwala Allah shi maka albarka kuma a lazimta ta a nan gurin na so ku nutsu sosai ita yin alwala zama da alwala abu ne mai kyau ko yaushe ma a ko ina kake ana so kana zaune da alwala wannan abu ne mai kyau saboda me tsarki ne mutum ya zama me mai tsarki to amma a kassace ta a kebance ta a ce sai lokacin da mutum ya zo zai mutu a daura masa alwala to wannan kuma ba wanda ya shi ai ya kamata ma dama wata kila tun yana cikin jinyar ma dama kuna yi masa alwala wani abu ne mai kyau yana kan gadar rashin lafiya kuna yi mai alwala saboda wata kila ba lalle ne iya fita ya je banɗaki ba in yayi bacci ya farka ku dan daura masa alwala wannan abu ne mai kyau amma a ce sai da aka ga zai mutu a ce a tsaya a tsaya a tsaya a yi masa alwala to wannan wani abu ne kuma sabo mai zaman kanshi na'am to shi in an ba mutum ruwa mai sanyi in zai mutu saboda me wai eh ina so ku kawo abin da ake yin sa da sunan addini yanzu kaga wannan shi alwala ne ban sani ba ruwan sanyi a iya cewa dan tausayi ne kawai yawwa to kaji yawwa mutumi na fito da karatun daidai ga faɗa kaji ashe kaga mutanen nawa suna da abubuwa a ƙasa tukunna yawwa a bashi ruwa mai sanyi saboda shedan yana zuwa masa da me yana zuwa masa da ruwa cewa in ya sha na shedan zai kubutar da shi da azaba sai a ce na'am ma'ana in ya yadda ya bi shi zai bashi wannan ruwan ma'ana shedan yana zuwa mai da ruwa in ya zo zai mutu yana kallo sai shedan ya ce in ka bi shi to ka sha wannan ruwa zai kubutar da kai to shine ku kuma sai ku dauki naku ruwan ku da ba shedanu ba sai ku bashi ya sha to yanzu kaga irin wannan akar maka Allah in wani yazo ya gaya maka ya kamata ka tambaye shi a wani hadisi aka faɗa to matsalan mutane ne akar maka Allah an nisantar da su da hadisin an nisantar da su da sunna din ba su saba in suna yin abu su tambaya a ina annabi yace ai ba ba a saba musu da haka ba to shine problem din yanzu da kai an yi wani abu kana tambaya kace a ina annabi yace ai sai a ganka wani bawai ki kaga mutanen ko kaga su komai sai su ce hadisi hadisi komai hadisi to dole a ce komai hadisi tunda mai hadisin shine aka ce mu bi ko ba haka bane kuma akwai makareta yanzu masu kawowa yanzu kaga irin wannan abin kitabur ra'asi kawai a karamar Allah mutum ya zauna ya yanki abu kawai ya fada daka na'am ku rinka fakarawa a cikin littafin ku dan shi ma ya fadi abinda ake yi ne a kasar su al'ummar sa na'am da kyau har yanzu akwai abinda ake yi wa mamaci a kasar mu nan ta Hausan mu sai a ce in zai mutu lalle a sauke mai a karanta masa dalailu to kaga ya kamata ka tambaya shin dalailun nan dai akwai wanda ya rubuta ta haka ne ko dole dai yana da farko yana da ƙarshe yawa dole da ƙarshe ƙarshen nan akai sauran musulmin da suka mutu ba a musu dalailu ba na sahabbai na tabi'ai tabi'it tabi'in da wane ne da wane da wasu su goma mai matsayin su su ba samu wannan falala ba to kenan kaga shi ma wannan baya cikin abinda aka ce ayi wa mamaci kafin ya mutu kuma in Allah ya so yadda muna fatan Allah ya bamu lokaci in karatu yazo za mu yi bayanin menene dalailun nan me yake cikin dalailun nan ko ba ka bane ba littafin dalailun me yake cikin sa wadanne irin salati ne a cikin sa in Allah ya so yadda a bi mu bashi wata rana za mu yi bayani insha Allah dan kar yanzu mu tsallake mu shiga wani babin daban na'am kamar wanda kuma suna bayar da ruwan zamzam sai a masa tofi shi kuma suna cewa wai suna tabarruki ne da shi shi ma nan ku fahimta ruwan zamzam annabi ya ce ma'un mubarakun ruwa ne mai albarka amma annabi bai ce ba wai in mutum zai mutu ku dura masa ruwan zamzam ku yi mai tofi annabi bai faɗi haka ba kuma magabata na ƙwarai ba su yi ba in dai ana yinsa da sunan addini ne to dole sai an jira dalili da hujja da ta ce a yi amma yanzu kaga misalin haɗe-haɗe ne a yi tunda ruwan zamzam yana da albarka tofi addu'a ma tana da albarka kawai shikenan sai a yi yanzu sai a fabricating wani abu sabo a ce gashi nan a zo ana yi shi ma ana yi akwai waɗanda ma ake musu wankan da ruwan zamzam kamar yadda mun faɗa a nan ai a cikin babul ghusli da muke yi da sauransu sai a ɗauka wanda aka wanke shi da ruwan zamzam ya fi wanda ba a yi masa wanka da ruwan zamzam ba shi ma babu nasi a kai babu dalili da aka ce wai dole sai an yi haka ya kamata a kiyaye na'am lada fa za ku samu don kun ga muna daɗa haɗa su ne mu ma namu na nan gida kenan mutum yana sharafa ta mutuwa sai a kawo ruwa a sa mai a fuskar sa wannan to ka iya cewa watakila an samu watakila ka iya cewa ban san uzurin su ba ya zo a nassi cewa ba laifi mun karanta ma da ku anan idan mutum ya mutu idansa yana kafewa kallansa yana kafewa haka sai ga mutum ya mutu amma ya zare ido to wannan annabi ya faɗa nassi ya zo malamin fiqh sun yi bayani ana so a rufe idan wajen jan fatar idan tunda komai ya tsaya a jikinsa baya aiki to akan sa ruwa a hannu ana ja haka ana ja tunda fatar dole yanzu ba ta aiki to sai a rufe idan wannan kuma sai mutum ya mutu to ban sani ba watakila ko sai in ya mutu ne suka yi wannan ba laifi ba ne idan kuma kafin ya mutu ne to ban san me hikimar haka ba kafin ya mutu me hikimar haka to watakila kuma a iya cewa ko yana da larura ce da watakila baya rufe idansa ka samu musu uzuri in dan wannan ne kawai a rufe idansa ne ba da wani itikadi ba to wannan ba laifi ba ne idan ko ana tsammanin wata rahama ce ta musamman ga wanda aka yi masa wannan fiye yake da wanda ba a yi masa ba to shi kuma wannan kaga yana bukatar nassi yana bukatar dalili shi ma wancan da annabi ya ce ayi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna al-basar yatba'u ar-ruh lalle shi gani yana bin rai ne Allahu akbar. Mana idan mutun yazo zai mutu ana zari ransa ana tafiya da shi, to shi idan yana bin ran yana kallon ran kamar ya dawo da shi, dan wa bai zai iya dawo da shi ba, to har ran ya tafi. To tunda ran ya tafi shine sababin motsin sa, to sai idan sai ya kafe a haka. To shine manzo Allah ya ce idan kun zo sallallahu alaihi wa sallama ku rimtsa idan mamacinku, ba ma dadi ma kaga mamaci haka ya zare ma ido, akwai abin tsoro ma kai ko kana zuwa kaga yana kallon ka ko kaga idan sa gau, ai wani sai ya juya a baya da gudu ai. To shine sai aka ce a rufe, ba ma kuma a ga ma fuskar sa a bude ba, ma a dauki wani tsumma a rufe fuskar shi badal wafa. Akwai wasu bidiyoyin kuma bayan mutuwa za mu ilale marhaba da al'adu da abubuwan da mutane suke yi na kafin mutuwan, ko a takarda ne a rubuta mana zuwa wani sati dan a dada shigar da shi al'umma su dada fahimta. Wataƙila wani a garin su ba a yi, wani kuma a garin su ana yi ya dauka a jini ne. To ga bidiyoyin da ake kuma bayan an mutu. Mala Albani ya ce qaulu shi'ati al-adami yanjusu bil mauti illa al-ma'sumu والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. انظر الحديث الثاني من المسألة 31. ان شيء سنة daga cikin ɗan bid'o'i da suka taimaka, malasa shi ɗan bid'a da suka taimaka wajen ya ya da bid'o'i na harkar mutuwa da yawa, suna da bid'a akan harkar mutuwa sosai. Ke za ku ana yi wa gawa fareti, an sa wa gawa fulawa, an dauki hoton gawa an sa a jikin makara ana mata fareti. Me alakar gawa da fareti? Ana mata waka, an bude fuskar ta, ana mata sallah fuskar ta a bude, an dauke ta ana tafiya fuskar ta a bude gawar, an sa mai likkafani amma a bude, ko a rubuce likkafanin mamacin da sunan ahlul imam a imatu ahlul bait da imamai imaman sunan guda 12 duk wannan zu suna yi. To sai an yi taka tsantsan, kar ka zo ka mutu da aqidar Shi'a baka sani ba. Suna cewa wai duk dan adam najasa ne idan ya mutu, wai in mutum duk mutum a duniya in ya mutu to najasa ne. Kaga wannan magana ba daidai bane. Illa al-ma'sum, sai ma'sum. Kun san me ma'sum? Limaman Shi'a din nan guda 12 su a wajensu ma'asumai ne, ba sa laifi. Kaga wannan magana akwai hadari a ciki. Wai kowane mutum idan ya mutu najisa ne banda limaman sunnan na Shi'a, a imma imam wani imam wani imam wani, to su kan ba najisa bane, amma da ni da kai da sauran mutane duka da sahabbai da kowa ma. Sai kuma shahidi shi ma ba najasa bane in ya mutu, da kuma wanda ya wajaba a kashe shi amma sai yayi dabara yayi wanka kafin a kashe shi, sai aka kashe shi akan wannan sababi bi aini, wannan wanka da yayi ya wanke shi, shi ba najasa bane. Wata magana malam da zaka ji ta bata da asali, bata da tushe. Yaya aka yi limamai suka zama ma'asumai? Ta yaya? Da yake akwai maganganun da za a kawo nasu da yawa a nan gurin, kuma matsala ce da ta yadu a cikinsu da yawa. Insha Allahu ta'ala, in ban manta ba, za mu kawo a nan gaba kaɗan, za mu kawo abinda suke wato a ka'iduhum fi a'immatihim, aqidun yan Shi'a akan limaman su yanda suka dauke su. sun dauke su sun fi annabawa, sun dauke su sun san ilimin gaibi, sun dauke su su kan babu tambaya akan su a kabari. To kaga wannan magana ba haka bane, kuskure ne. Kuma musulmi dai musulmi ne alhamdulillah, a ce in an taba shi ya zama najasa kenan, duk wanda ya taba shi shine kenan ya taba najasa. Yanzu ya kamata a ce haka, ko wanka mun karanta da ku, ko wanka da aka ce ayi in an wanke gawa, ai ba wai an ce saboda najasa bace ba, ibada ce annabi ya bada umarni ayi. Abu na gaba a wannan babin bayan mutuwa, ikhrajul ha'id wan nufasa wal junub min indihi, wai bayan mutun ya mutu duk wata mace mai haihuwa ba za ta je wajensa ba, duk wata mace mai haila ba za ta je wajen mamaci ba, duk wani wanda yake da janaba ba zai je wajen mamaci ba, koransu ake yi a fitar da su, laifinta tana haila kenan, ko mijinta ne ko ubanta ne ko waye, indai tana cikin period dinta, in ji su ba da fada akai wannan mutuwar, to ba ita ba zuwa wurin mamacin. Duk macen da ta kuskure mata tana cikin jinin haihuwa, sai ubanta ya mutu ko mijinta ya mutu ko danta ya mutu, to babu ita babu zama a wurin gawar, ba ta kusance shi ma ba za ta yi ba. Haka mai janaba a jikin shi, shi ma la yaqtarib minhu, ba zai kusance shi ba. Wannan maganar babu dalili akai, wannan maganar babu hujja akai. Ko mutum yana janaba, ko mace tana da haila, ko tana cikin jinin biki ne na haihuwa, ba laifi bane dan mamaci ya mutu ta je kusa da shi ta yi mai addu'a, ko an kawo gawan ta je ta bude ta gani, dan ba wanda ya hana. Kuma yin wannan kuduri da yin wannan i'tiqadi, to ba addini bane, kuskure ne. Abu na takwas na ƙarshe, tarku shughuli mimman hadara khuruj ruhul mayyit hatta yamdi alayhi sab'atu ayyam, kamar yadda yazo a cikin matsal na Ibn al-Hajj, wai duk wanda a gabansa wani ya mutu, to bai halatta ya ci gaba da yin wani aiki ba sai yayi sati guda cur ya daina komai. Kun ku gane bayanin? Duk wanda aka yi mutuwa a gaban shi, wani dan uwansa ya mutu, ko baba ko kani ko aboki ko makoci ko ma waye, idan ya mutu a gabanka ka halacci mutuwarsa, ko a mota kuka yi hadari, indai a gabanka ya mutu, ko da dangantaka ko ba dangantaka, indai wani ya mutu a gabanka, to bai halatta ka je ka yi wani aiki ba ko mai wani shagali, sai ka yi zaman sati guda cur, ko masar gidanka ta kare kuwa. To kaga wannan bid'a ne, babu dalili a kai, babu hujja a kai, amma suna bautar da mutane akan haka. Duk wanda ya zauna ya yi sati guda ya ƙi ya je kasuwa, ya ƙi ya je aiki, yaje wata mu'amalarsa ya cuci kansa, kuma Allah bai zai bashi lada ba, dan kar ka taba tsammani zaka samu kusanci da Allah da wannan aikin. Idan za ku iya tuno waɗannan abubuwan da muka faɗa a dunkule, za ku ga yawanci abubuwa ne su kulle ba dalili akai. To shine muhimmancin mutum ya rike sunna, ya zama ya lazimci addininsa da dalili. Karka yadda a sa kaka aikata wani abu baka da hujja, babu dalili. Shi wanda zai ce ka yi wannan abun, in dai babu wani authority, ba wata hujja, babu wani dalili, karka yadda a sa ka bauta Allah akan abun da baka da hujja akai. Sun baka wani salati kana can kana ta bugawa ba adadi, kai baka san daga ina aka ce kai ba. An yi magana ai falala muke nema, kawai daga neman falala su je su saka abun da babu dalili. Sun saka wata sallah, yanzu wata sallah da ake rabawa a Ramadan, kullun daren Ramadan akwai wanda zai fito radio yana ga mutane jama'a yau daya ga watan Ramadan akwai sallar kaza mai raka'a kaza kul huwallahu 333 a raka'a ta farko raka'a ta idza ja'a nasrullahi sau 40 da kaza raka'a ta kaza kullun akwai yana nan a rubuce kai ana raba mutane wai sallolin da ake ramar waye ce ai kaji annabi ya bar mutane tarawihi da yace raka'a 11 bata isa ba sai an zo an kawo sallar ranar 1 ga Ramadan sallar ranar 2 ga Ramadan sallar ranar 3 ga Ramadan kuma ba wata sallah da take kama da irin wata kowace daban-daban ce wannan sune ake cewa bid'a a kirkire abu ba annabi ne yace ai ba a sa mutane su yi shi yasa kullun sunna fada take da bid'a kuma kullun dan bid'a za ka ga ba ya sa ahlus sunna ya Allah karama mu da aikata bid'a ka dora mu akan sunna ka samu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi kamar haka na farko dai wannan yake cewa Allah kara malal lafiya shi malam na samu admission ne a wata makaranta amma bana gane karatun dan Allah malam wace irin hanya zan bi na rinka ganewa Allah saka da alkhairi to na farko dai da cewa kai mai maka addu'a Allah ya baka ganewa da yafi a matakin farko Allah ya ganar da kai Allah ya baka fahimta da ganewa akwai sababi ne ko dai wata kila kaje ka dauki course din da yafi karfin ka baka san shi ba ko baka da interest a kansa ko baka da shimfida a kansa duk abinda mutum zai karanta a jami'a to ya kamata yana da wata shimfida ta musamman a kai in kuma ba shi da shimfida to ya nemi shimfidar mana ya nemi license a wajen jami'ar kenan da za a rinka koya masa to watakila kwadayin ka karanta abu kaza din kuma baka da karfin karatun ko kuma karatun yana da tsauri haka kaje ka shige shi ba tare da kai lissafi ba wannan zai iya sa ka ga ba ka fahimta dan duk abin da mutum ya shige shi bai san shi ba to a matakin farko musamman bai masa shiri ba zai iya samun matsala so kaje ka bincike kanka in dai ne daga cikin wadannan abubuwan ko wani ma wanda ban fada ba to ba laifi ya kamata ka nemi fita ko kuma ita jami'ar ta baka admission ba inda ka nema ba to sai kaje ka nemi a canja maka to yanda zaka yi ka gane shine sai ka je ka samu wanda suke ganewa su koya ma inda da turanci ake ka ce su fassara ma da Hausa me ake nufi a hankali zaka rinka ganewa insha Allah Allah ya ganar da kai wai me hukuncin bismillah a cikin sallah da guraren da ake yin ta a ina din guraren da ake yin ta a ina a cikin sallah dai dole ne a yi bismillah ba a karanta Fatiha sai da bismillah duk wanda zai karanta Fatiha tana tare da bismillah ne haka yazo a sunna kuma yana da kyau a kula da haka sannan idan mutum zai shiga sura ma yana iya bismillah zai shiga wata sura su wannan dai shine abin da shari'a ta ce ayi sai ka kula da shi yazo a cikin maganganun malamin fiqh suna cewa makruhi ne yin bismillah din a sallah amma gaskiya magana da tafi inganci ba makaruwi bane wannan tace da Allah malam ina so a taya ni da addu'a ƴaƴana ne su uku na sa su a gidan mijinsu sun yi aure nake so dan Allah a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya to ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya ya ba su zuri'a ta gari kuma a ci gaba da yi musu nasiha da wa'azi su yi haƙuri don zaman aure sai da haƙuri shi kuma wannan bawan Allah cewa ya gaskiya malam ina da shakku a kan kabari don Allah malam idan mutum ya mutu shin yana kabari ne ko ku dai sama ake yi da shi da Allah malam a wayar da ni kun ji tambayar kuwa yana da shakka a kan kabari wato kaga wannan an yi masa nisa kenan watakila ina jin bako ne watakila yar duk bayanin da ake tai akan kabarin nan shi shakka yake wai shin mutum ko a kabarin ake sa shi ko ne sama ake da shi to Allah gyara da mu. Akwai kabari, hadisan da suka zo suke magana akan kabari da rayuwar kabari mutawatirai ne, ba ma wai kace wai sahihai kadai ba, mutawatirai ne. Na'imul qabr da azabul qabr, da zama a cikin kabari dole ne, tabbas ne, kuma duk wanda ya mutu da ka sani insha Allah ta'ala yana cikin kabarin sa har zuwa lokacin da Allah ya tashi kiyama. Anan ake rayuwar barzakhu, ita ce rayuwa ta biyu bayan ta duniya. Yanzu mun yi ta daya, mun kusa gama ko da saura. To Allah ya waita mana da alkhairi. To rayuwa ta biyu ita ce rayuwar kabari. Yana da kyau mutane su fahimta, in an ce kabari fa, wato ba dole ne yana nuna sai wannan tonan ramin shine kabari ba. Duk inda ka kasance bayan mutuwarka, kafin a tashi alkiyama, wannan shine kabarin ka. Duk abin da ake wa mai kabari za a yi ma. Idan ba ku gane ba, wancan mutuwa ya yi, sai aka je aka jefar da shi a daji, tsuntsaye suka cinye shi, to shi kuma nan kabarin sa yake. Dan dutsiya in sun cinye shi sai kashin sa ai. Wancan jefa shi a ruwa aka yi kifi ya cinye shi, ko kuma ka ce wancan kona shi aka yi, aka watsa shi ya fito ka, dan kada ya zauna a kabari. Duk dai inda ya je dai, tunda dai akwai shi ai, to shine kabarin sa. Allah da zai yi masa azaba ko ya masa ni'ima a cikin wannan kabarin matsatsi, bai gagare shi bai masa azaba ko ni'ima a cikin duk inda yake. In kun ga dama ma kar ku binne shi, wani yanzu ga dama za a yi ta sa masa chemical, a sa shi a daki a kunna masa AC, ko tunda shi wanne bar a sa shi a rami ba, nan din za su zo su yi ta casa shi a nan cikin AC a wannan dakin, idan bai yi aikin kwarai ba, kwarai da gaske. Ai wani zai iya cewa dan to ba dai an ce azabar kabari ba sai an kai mutum ba, wani zai iya cewa kar a kai shi, tunda yana da kuɗi a gyara masa dakin sa mai kyau, a sa masa chemical din da ba zai rube ba, a kunna masa air condition, ana kula da shi, ba kai shi rami ba ko, to wannan wurin da aka aje shi ne kabarin sa. Da zu wani ya bugon waya daga Abuja ce kai ke tambaya na cewa me hukuncin mutanen da za a ce mutum ya mutu a ƙasa kaza, ya mutu a ƙasa kaza, za a ɗauko gawansa za a yi masa sallah, amma an ɗauki sati ɗaya, sati biyu, ko sama da ko ƙasa da haka, ba a binne shi ba, sai daga baya aka zo aka binne shi. To shin a lokacin da bayan ya mutu din nan yake kwanci a can, ba a sa shi a kabari ba, to an yi masa wannan hisabin ne da ake na kabari, ko za a zo sai dai ya shiga cikin ramin kabari? Ha? Ko ba ka bane? Abinda nassi ya nuna, tambayoyi na kabari da ake yi, ana yin su ne a cikin ramin kabari. Wannan shine abinda nusus ya tabbatar, kuma a haka za ka dora mutane lalle sai an sa su a cikin kabari. Ko mun dadewansa, in dai an sa shi a cikin kabari za a masa wannan tambayoyi. To wannan halin da yake ciki fa kafin a kai shi kabarin, Allahu a'lam, shi kuma Allah da ya halice shi ya san yaya wani matsayi suke sa shi, a iya cewa azaba ne ko rahama ne da sauransu. To amma muna da hadisi akai. Annabi ya ce idan mutum sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya mutu ku yi gaggawar kai shi makwancinsa, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, idan gawar ta kwarai ce alheri kuke kai ta zuwa gare shi, wa in taku ghairu zalik, idan ta zama ba ta kwarai bane, ita gawar za ta rinka cewa ya wailaha aina tazhabuna biha, ya kai tanta ina za ku je da ita. Duk mutumin da yake ba na kirki bane a karamin Allah, idan ya mutu, in dai ba na kirki bane, yana ihu yana kuka yana cewa kar a kai ni, kar a kai ni, kar a kai ni, ashe ya san zai je tarar da masifa a wannan wurin. To kenan tun a wannan lokacin ba a kai shi din ba, yana cikin firgici da damuwa na cewa ga inda za a kai shi. Haka shi ma wannan din, in na kwarai din ne, tunda ana nuna mutum na kwarai din ne kafin nan, to shi kenan zai ta zama ne a cikin kwanciyar hankali da dokin akai shi dan akai shi cikin ni'ima da alheri kenan duk wanda ya mutu kafin abin ne shi ya dauki kwanaki ko watanni ko satuttuka to tambayoyin sa na kabari dai suna nan ana sa shi a kabari za a yi mai wannan tambayoyi kuma ba za a ce an yi masa hisabin sa an gama ba yanzu kai arami za a sa shi ka iya cewa to wanda ba sa shi a kabarin ba fa to wanda kuma ba sa shi a kabari ba duk inda aka bar shi shikenan ba an bar shi a wurin ba to nan kuma nan ne kabarin sa nan kuma nan ne mala'iku za su zo su yi masa tambayoyi Allahu akbar Allahumma astur auratina Allah rufa mana asiri malam me laifin gidajen da ake binne matattu jarirai me laifi waye ya ce aje a binne matattu jarira ya kamata ya ku tambaya ku ce ya halatta a ware wani gida aje a ta binne matattu jarirai wai wani gida ne inda ya jariri ne a anguwa ya mutu sai a kai shi gidan a binne to waye ce ai haka binne mamaci a gida fa matsala ne saboda akwai dokoki na farko dai shari'a ta ce akwai makabarta amfanin makabarta duk wanda kai shi makabarta yana iya amfanuwa da addu'o'in da masu zuwa makabarta suke wa mamata duk lokacin da aka kawo mamata ana yi musu addu'a an binne wani ana yi addu'a wa duk mamata to kai ka ajiye naka mamacin a gida ba wanda yake zuwa wajen sa sai kuyi dangin ku kuma dangin nasu duk matsoratan mutuwa ne ku mutuwar ma tsoranta kuke ji za ku je ku kai ziyara kabarin wani saboda gadara ku wasu ne daban ku bara akai ku makabartar talakawa ba to an haramta muku addu'o'in da ake samu na biyu kuma shine annabi ya faɗa duk inda kabari yake ba a sallah wurin to kaga wannan gidan bai halatta a yi sallah a ciki ba in an yi sallah ba ta yi ba to ya za a je a ɗauki mamaci a je a kai shi jariri yake ko babba ko ƙarami a je a binne shi a cikin wani gida ba daidai ba ne abu na hudu annabawa ne aka gaya mana cewa shi annabi duk inda ya mutu a nan ake binne shi annabi ne aka ce duk inda ya mutu a nan ake binne shi so ku ɗebi mamatanku ku sa su a cikin ba ni sunan shi a cikin kaburukan ƴan uwansu mun yi wannan karatun anan akan jinaji ina jin darasi ne 65 akan wannan muka yi binne mamaci a gida ko a wajen gida Allah gane da mu me hukunci wanda yake bara da alqur'ani sai ya ringa karanta shi dan a bashi kuɗi ko abinci wannan ba daidai bane wata sabuwar bid'a ce kuma mai zaman kanta na farko ko dai alqur'ani shi ba abu ne da ake zo ana roko da shi ba dan shine ma ya hana barar ai ko ba ka bane ba kuma ba a ce wanda yake karanta qur'ani ya je ya dauki kaskanci akan sai mai da kansa almajiri sai dai a bashi ya ciye shi ba kai ne babba ma a cikin mutane kai kamata ka bayar ma ba wanda yace dan mutum makarancin qur'ani ne ya zama kasalalle saboda kana karanta qur'ani ka ki sana'a saboda kana karanta qur'ani ka ki aiki saboda kai makarancin qur'ani ne kai abinda zaka samu abinci waye ci ba wanda ya ci kai wannan haka za ga wasu mutum yazo ya zauna a masallaci sai ya zauna a sawun karshe baya karatun sai ya ga an shigo za a sallah sai ya dauki takara ya fara karantawa kuna ɗebe takalman kuna fita za ku je yayi shiru yana yin karatun sa ne in kun shigo saboda me a biya shi wannan ba daidai bane ba addini bane kuskure ne kuma kullun bara haramun ce ko da ba ma da qur'ani ba ma haramun ne mutum yaje yana roƙon mutane ma da ba daidai bane Allah gane da mu wai abinda mutane suke yi na alaka da mata bayan mutum ya bada sadaki yaje ya kebance da mace ko wani abu da ita ya halatta bai halatta ba sai an daura aure ai ba matarka bace ba bayan da sadaki ba shine yake nuna cewa ta zama matarka ba duk abin da zaka je kai da ita wannan yanayi to haramun ne ka aikata ka je kai ta istighfari cikin carbi ko sama da haka ba dan nan halatta yin carbi ba me hukuncin matar da mijinta ya sake ta ba ta san ya sake ta ba sai bayan wata 6 ya sake ta amma ba ta sani ba ko bai gaya mata ba sai bayan wata 6 ko ya faɗa a gaya mata ba sai bayan wata 6 wai baya bata ci baya bata sha ba wata mu'amala a tsakanin su har tsawon wata shida. Sai daga baya sai ta tambaye shi, tace me yasa yake mata haka ne? Sai ya ce ai an rubuta mata saki ai tun wata shida suka gabata. Da Allah me matsayin wannan matsayin ta? Aurenta yana nan tunda bata sani ba, auren nan mutum biyu ne da shi da ita, shi ya ji ya sake ta, me amfani in rubuta takardar bai bata ba? Wahayi za a yi mata? Kuma me yasa bai sa aka gaya mata ba? Kuma tunda ya ga bata yi wani alamar nuna cewa ta saki, an sake ta ba, ai ya san bata sani ba. To ba a yi wa mutum hukunci a shari'a bai sani ba. Ba a yi mutum ya cuce ta da bai bata ci ba, bai bata sha ba, bai bata duk abin da ya kamata ya bata ba, ya cuce ta. Kuma asali wannan takardar fa ita ba ita ce sakin ba, ita shaida ce. Ba ita ce sakin ba, ya bude bakinsa da shi da ita ya gaya mata ya sake ta, shine saki. Wannan takarda a matsayin evidence ne, shaida ce, ba ita ce asalin sakin ba. Daga baya ne ma aka kawo wannan takardar sakin, takarda shaida, don gudun kada wani ya sake ta tace bai sake ta ba, shine aka ce rubuta yana cikin masalihul mursala. Amma inda zaka duba nassoshi a baya can, duk a diwani ya sake wanci, wani ya sake wanci, ai ba zaka ji maganar takarda ba a cikin hadisai. Daga baya ne aka ga maslaha ce don gudun kada shi mijin ya sake ya ce bai sake ba, ko kuma ita matar an sake ta tayi ƙarya ta ce ba a sake ta ba, sai aka ce a hada da takarda. In banda wulakanci ba da rashin kirki ba na mutanenmu ba, lokacin da kake neman ta kana ta zurubtu da shige da fice kana zuwa gidansu, waya sai ka jame ta da waya, surutu tana gyangyadi kana bacci yake ji ne, kana zance. Amma yanzu saboda baka da kirki ka zo ka sake ta baka gaya mata, wannan ai wulakanci ne ai wannan. Kuma duk wanda yake irin wannan rashin kirkin wallahi sai an yi wa yasa. Allah ayyar wani ne ko baka bane ba? Yar wani ne. So duk abin da kai wa wata mace shirya, ko kana kabari ko kana raye, sai an yi wa yarka. Kama mutunta matar da take hannunka ba dan komai ba, dan Allah ya rufa yana ka ƴaƴan asiri a bayanka ko kana raye. Ba wanda zai so a ce yasa, yana ganin yasa mai hankali mai tunani, an dauke ta an kai ta gidan miji a zo a bashi labari, mijin yana gana mata azaba, ba za ka iya bacci ba. Ka gama wahalar tarbiya ka mika wani yana cewa mata azaba. To kai misa za ka yi wa ƴar wani? Imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi lisan, haka shi Qur'ani yace, ka rike ta da kyautatawa ta hanyar sananniya, ko kuma ka sake ta da kyautatawa. Tasrifa Allah yace sakewa bi lisan, in za a yi sakin ma da kyautatawa sai an yi wani kyauta, an kyautata mata, ma haka ake yi. Ba ta shi da gidan abu kazan ki ba, na ba haka ake ba. Ko kuma dan wulakanci ka rubuta ka sake ka ajiye takardar, wannan jahilci ne ma. Shi yasa malamai suka faɗa cewa ko mutum rubutawa yayi, ya rubuta takardar ya sa ta aljihu, bai bata ba ya fasa, ta zo tattara kayan wanki a kirinkinta da caje-cajen mata, ta je ta caje wa kanta takarda, don wata taban irin haka din, ta caje wa kanta takarda, ta gani ta fashe da kuka, suka ce bara a ce ta sako ba, dan da bai dauka ya bata ba kuma ya fasa. So kenan sakin zai yi amfani in yayi ilhaqin zuwa gare ta. Ya baka kujerar Makka, shi kadai bai gaya maka ba, kuma bai mika maka ba, kuma bai baka takarda ba, me amfaninta? Ba ta da amfani. Ya baka 500,000, ya rubuta ya boye takardar ya kiya ba kowa, kuma bai gaya ma ba, me amfaninta? Shi ko mutumin naka da ya aika wannan takardar sai ce shi ma fa ya kai kudin aurensa sati biyu da suka wuce, yana bukata a taimaka masa da addu'a da shawara. A to ai tunda ka riga ka kai kudin aure kan, kuma wani shawara zan baka? Allah ba ta sa'a zan maka addu'a. Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a zauna lafiya. Wannan kuma kaga irin magana dai da ake faɗa, wannan yake cewa assalamu alaikum, wata mata ce aka yi wa ƴarta operation, wata mace ce aka yi wa ƴarta operation, ba mai zama a wajenta a asibiti, shine taje ta nemi izinin mijinta za ta je ta zauna a wurin ta tunda an yi mata operation ba mai kula da ita kawai mijin nan yana bude baki yace tana tafiya a maimakon auren ta an gane tambayar yatta ce aka yanka a asibiti aka yi mata operation kuma ba wanda zai zauna a wurin ta babu sai uwar take ganin ya kamata je ta dan zauna mata mai kun ya gaya mata kalma mai kyau a ki hakuri saboda kaza a bari ai kaza sai yace kina tafiya a maimakon auren ki to duk yanda aka yi matan nan ina jin ta tafi din ne dan da bata ina ga barata rubutu takardar ba to kenan ta je ne to anan gurin mijin bai kyauta ba da ya wuce haka ai akwai kuma tausayi kuma duk yanda aka yi ina jin ba yarsa bace eh ba yarsa bace watakila yar wani ne ubanta ya mutu ko kuma dai agulashi kuma shi mutun da kake zaune da shi akwai wani privilege da kake masa ai yana da wani matsayi na wani mutunci da ya kamata kai masa ai ya kamata kai da kanka ka dauke ta kuje ku jajanta wa wannan yarinya kai ma ka dan tsaya maka ta hidima ma kar ka nuna wai ba yarka bace ai yarka ce tunda yar matarka ne to wannan shine zama na rashin kirkin da ake yi in kana tunanin irin waɗannan abubuwan wallahi malam sai ka tausaya wa kanka idan Allah ya baka ma ya mace ma saboda wa zaka dauka ka bawa wallahi to anan gurin in har ya zartar da hukuncin hakan din ba saki bane amma za a tambaye shi a ce shin kana nufin saki ne da gaske ko kuwa ka faɗa ne dan ka tsoratar da ita dan akan faɗi wannan in kika yi abu kaza a maimakon auren ki ni na tafi irin ya tsoratar da ita amma a zuciyarsa da za ta yi din ba sakin yake nufi ba dan firgitarwa ne to wannan ba ta saku ba tashi ki tafi gidanku ba ni ba ke ba saki bane firgitarwa ne tsoratarwa je ki gida sai na nemo ki tukunna shi ma ba saki bane ban ce ki bar gidan nan ba ai ba gidan abu kazan ki bane ki tattara kayan ki bar gidan nan ba saki bane duk wannan ba saki bane sai yayi bayani yace ina nufin na yanke alakar aure da wanda na sake ta talaqtuki to in yace a na faɗa ne dan katte da ta jin tsorata da ita to aure yana nan in kuma yace a har a zuciyata ni ina nufin in dai ta riga ta fita to shikenan to aure ya mutu wani yaro wata rana ya taba yin irin haka kwanan ne ya kira ni a waya ina jin irin sababbin auren nan ne masu dan hayaki hayaki a cikin kawukan su bai san matan zamanin nan ba sai a hankali wannan yan matan da ke gani bakin titi yanzu ba a kafa musu doka da gaggawa da fada wallahi ba sa dauka kadida kin wannan ga yamma an baka rijista ba kafin kai in dai na wannan yan wadannan yan tuto zan kaza din nan ne suna da halin sha'ani wai barazana wai fada zan yi kaza wallahi ba sa dauka zaka yi ka gama ne kai dai ka san dabara da zaka yi kurin ai na zo na mata fada tana yawan fita na gaya mata in ta yadda wallahi in ta fita a gidan nan nace wallahi in kin fita a gidan nan a maimakon auren ki duk randa na zo ban same ki a gidan nan ba a maimakon auren ki yace wallahi malam ina daga kafa ta fita kuma ka duba halin nan adam akramakallah da ya dawo wai shine abun ya dame shi shi wallahi ya san mata suna da rauni kuma al'amarin ta daman taurin kai ne da ita shi fa wallahi bai tsammanin za ta fita wai yanzu malam ya za a gyaro ta nace masa a lokacin da ka faɗa din kana nufin sakin ne har abada ko ku dai kayi ne dan ka firgitar da ita katta yadda dan ta ga nauyin abin ka ce a maimakon auren ta ne yace gaskiya malam in dai gaskiya ne ni dai na faɗa in tsoratar da ita dan katta fita ne ina jin ya gano tambayar ta ne nace to shikenan nace ai ba ta sako ba daman ka tsoratar da ita ne ko mai taurin kai ce bata tsorata ba sai ce alhamdulillah malam wallahi malam ina gama baki an sace malam sai anjima ka duba fa malam rauni ka san kana da rauni ya zaka je ka je ba kanka abin nan ko ba ka bane ba ai wanda ka goga ta a cefa ne ko ba ka bane kana nan kana zaune za ta zo bukatar wani abu karki kaza ta kice ba zagi ba fada kana zaune mai gida ne kai a zo neman wani abu a lokacin kai kuma za ka yi aikin ka abinda take tsananin bukata sai ka nuna baka sallah barin ba kuma kana da damar kai a nan gurin a shari'a ma ya halatta ka ladabtar da ita dan saboda kar ta yi wannan abu sai ka ce ashe aikata abinda ake so yana da dadi kuma ba wanda zai yi wannan abun sai kai suna nan da yawa barkate a cikin gidan aure to haka za ka yi amma ka zauna barazana ni za a yi haka ai wallahi kaza ina sai ta je ta tafi kuma ka zo iyayenka sai ta baka hakuri kuma babanka ya zazzage ta ya ce na mai da ita ka san iyayenmu yanzu haka suke yi ka sake ta kai sai ya tsohonka ya ce to na yi na mai da ita ka zo kana kumbar baki kana cewa wallahi na suke ta amma babana ya mai da ita to ya za ka yi ba yanda za ka yi Allah ya mana mai kyau wannan ya ce wai waɗannan sunanki ya hayyu ya qayyumu ya qaharu me suke nufi ya hayyu ya rayi ya qayyumu ya tsayi ya qaharu ya mai rinjaye kalmomi ne da ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da su in ana neman wani abu kuma a nuna girmansa da ɗaukakansa tabaraka wa ta'ala yace mutum zai iya lazimtar su idan yana so Allah ya biya masa wata bukata ayi kwarai ko da gaske sallolin nafila da ake yi bayan sallar farilla guda nawa ne guda 12 ne baya da kafin raka'a biyu kafin asubahi raka'a biyu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar takwas kenan raka'a biyu bayan isha'i ai bayan magariba 10 kenan raka'a biyu bayan isha'i 12 wannan sune annabi yace in ka lazimce su a gina ma gida a gidan aljanna Allah ya samu a cikin su wai yace wai sallar shafa'i da wutri raka'a nawa ne shafa'i da wutri in an ce shafa'i ana nufin abu biyu wutri ana nufin abu daya ko abu mara ash-shafa'u wal wutr kai biyu ko guda nawa ne inda biyu kike sunan shafa'i wutri kuma abin da yake odd number odd yanzu kaga biyu shafa'i ne hudu shafa'i ne shida shafa'i ne takwas shafa'i ne goma shafa'i ne amma kaga daya wutri ne uku wutri ne biyar wutri ne bakwai wutri ne tara wutri ne to akan ce mu dai anan yawanci a littafin fiqh an ce shafa'i da wutri ana nufin raka'a biyu sai kai daya amma sallar da raga badayanta ana iya ce da ita wutri in kai raka'a goma ka kawo daya sunanta wutri dan dukanta sha daya ne to kenan shafa'i shine wata raka'a da wata wanda za su samu abokiya shine ko kai biyu kai daya ko kai hudu kai daya a ƙarshe ko kai shida kai daya ko kai goma kai daya wani lokaci ne ake yin su bayan sallar isha'i wani surori ake karanta duk wanda ka karanta yayi amma akar makalla ina baka shawara ya kamata ka rinka zuwa makaranta kuma ka dan nemi dan littafi dan ahalarin nan da ake karantawa a unguwar ku je ka nemi wani malami ya karanta dan wannan tambayar tsakani da Allah an fayi nisa yanzu ko baka bane ba yawa ka dan tafi makaranta ka daina fashi wani ya ce a taimaka masa da addu'a akan wani wato gadan su da suka kai kotu amma alƙalin yana musu yawo da hankali ya ki ya kashe shari'ar shi yasa yake nema a taimaka musu da addu'a to Allah ya kawo muku ƙarshen abun Allah ya sa ya raba muku akan adalci Allah ya taimaka muku ya ji ɗan mahaifinku ko mahaifiyarku tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa wai da Allah akramakalla idan liman yana yin hudubar juma'a kuma mutum yana kwaɗayin yi wa annabi salati zai iya ci gaba da yin salatin sa liman yana ta hudubar sa shi kuma dan samun falalar yin salati wa annabi ranar juma'a ya ci gaba da yi kuma da hadisin da yake nuni da hani da akan magana ranar juma'a ba ranar juma'a ba lokacin hudubar dai ko to mallan ya halatta ayi salatin ko kuwa bai halatta ba Allah kai ka gida lafiya ne bai halatta ba shi annabin da ake wa salati alaihi salatu wassalam shi din shine da kansa yake faɗa cewa idan ana huduba ba a komai dainawa ake shiru ake a lokacin da zaka yi wannan salatin ka zo da wani abu sabo a addini kuma lalle ne ka samu lada ba kuma zaka illata jumu'ar ka da burka saba umarnin annabi daidai yake da ka zo ka kama karatun alqur'ani a cikin sujjada ko a cikin rukuyi kaga qur'ani abu ne mai kyau amma waye ce kai a cikin sujjada waye ce kai a rukuyi so kada mutun yazo ana sallar juma'a ana hudubar juma'a dan kwadayin samun ladan salatin annabi ranar juma'a yazo ya zauna yana ta wuridin sai yana salatin sa wannan ba daidai bane kuskure Allah ya ganar da mu ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ubangiji ka tsare musu lafiyar su Allah ka sa mu cika da imani ka ji kan malaman mu ka ji kan iyayen mu ya Allah waɗanda suke da larurori a cikin mu Allah ka yaye musu duk wani mai bukata wannan guri Allah ka biya masa bukatar sa ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su tausaya mana sauƙaƙa mana Allah ka ba mu alheri ka sa alheri ya jagorance mu dalibai yan makaranta a cikin mu Allah ka yi musu jagora yan kasuwa a cikin mu Allah ka sa musu albarka ma'aikata gwamnati Allah ka albarkace su masu aikin hannu Allah ka sa musu albarka cikin ayyukan su iyayen mu da dattawa da suke tare da mu nan kusa ko nesa Allah ka sa musu albarka ya Allah idan ka zo daukar ranmu ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu nisan kwana da zamu iya yi maka bauta ka ba mu lafiya da zamu yi maka da'a Allah ka sa mu cika da imani ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka kare mu Allah ka kare mu ka miyar masa da sharrin sa kansa in mai ganewa ne ka gane da shi in ba shi bane kuma Allah ka shagaltar da shi da kansa ya Allah ka samu cika da imani ka ji kan iyayen mu ka samu gama duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh